Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirin na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya a Niger kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jihar Kano an soke takarar wasu mutane da suka tsaya takara a zaben kananan hukumomin jihar da zai wakana ranar 16 ga watan gobe na Janairu sakamakon farko na gwajin kwaya da aka yi musu. Haka kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya ce kashi 60 na cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun primary da ke kananan hukumomi 27 a jihar ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdul Aziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen din yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da kananan hukumomi kodayake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen din satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWinds a matsayin yin kutsen cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya, jihohi da kananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu. Hukumar CIS ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Hukumar CIS ta faɗa a makon da ya gabata cewa hukumomin gwamnatin Amurka da mahimman kamfanonin gine-gine da kuma kamfanoni masu zaman kansu suna daga cikin waɗanda lamarin ya shafa, amma bata ambaci takamaiman hukumomin jihohin da kananan hukumomin ba. Sai dai ya zuwa yanzu dai kawai wasu hukumomin gwamnatin tarayya ne a hukumance aka tabbatar lamarin ya shafa, da suka hada da Baitulmalin Amurka da ma'aikatar ciniki da kuma ta makamashi. Ma'aikatar baki a Asiya suna kulle kuma an yi watsi da su da ma'aikatansu suka yi duk da kasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus, inji kungiyar kare haƙƙin ɗan adam wanda take kira da inganta gidaje da sauya dokokin biza. Gargaɗin yana zuwa ne bayan da ma'aikata da dama daga Myanmar aka jibge su a bakin titi a Thailand a wannan makon, biyo bayan hana shige da fice ga ma'aikata baki a wasu yankuna saboda barkewar COVID-19. A Singapore, inda matsugunan ɗakunan kwanan ɗalibai ya zama cibiyar ƙwayar cutar, har yanzu ma'aikata baki da yawa suna tsare a cikin ɗakuna duk da hukumomi suna sassauta dokokin kulle a garin. Ya nuna ƙararrawa cewa waɗannan gwamnatoci da ma'aikatu da gaske suna ɗaukan ma'aikata baki a matsayin 'yan ƙasa masu daraja ta biyu, inji Phil Robertson, mataimakin daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a Asiya. Tabbas gwamnatoci na buƙatar magance ɓarkewar cutar da kuma gwada ma'aikata, amma suna yin haka ne ta hanyar take haƙƙinsu kuma ta hanyar da ba za su kula da 'yan ƙasarsu ba, kamar yadda ya faɗa wa gidauniyar Thomas Reuters. A Singapore, inda aka ba da rahoto da yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a gidajen ne, hukumomi tun da farko sun riga sun rufe gidajen da ke ɗauke da sama da mutum 300,000 da yawancinsu ma'aikata ne daga kudancin Asiya. Gwamnati ta yi alƙawarin gina sabbin gidaje tare da inganta su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin China ta buɗe bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba. Matakin ya nuna kokarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilastawa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai Alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu. Jack Ma ya kafa kamfanin Alibaba a 1999 wanda ya zama ɗan kasuwa mafi kuɗi a China tare da kusan dala biliyan 59. Kamfanin shi ne babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a duniya kuma ya faɗaɗa zuwa ayyukan kuɗi da sauran fannoni. A wata sanarwa daban, masu saka ido tare da People's Bank na China sun faɗa yau Alhamis za su haɗu da jami'ai tare da Ant Group, kamfanin hada-hadar kuɗaɗe na kamfanin Alibaba, don tattauna batutuwa da suka shafi aiki a wata hanya da za ta kare halastattun harkoki da bukatun masu amfani. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi Iran game da kai duk wani hari kan sojojin Amurka ko jami'an diplomasiyar ta Iraki. Kwanaki bayan da 'yan bindigar Iraki da ake zargin suna samun goyon bayan Iran suka kaddamar da harin rokoki a ofishin jakadancin Amurka a Baghdadza mai matuƙar ƙarfi a yankin Green Zone. Gargaɗin wanda aka wallafa a shafin Twitter ranar 23 ga watan Disamba yana zuwa ne bayan da manyan jami'an tsaron Amurka suka haɗu don shirya wasu zaɓi da za su gabatarwa shugaban ƙasa domin daƙile duk wani hari kan muradin Amurka a Iraki. Kwamitin da ake kira kwamitin shugabanni ciki har da muƙaddashin sakataren tsaro Chris Miller, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Robert O'Brien sun haɗu a fadar White House. Kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito yana ambaton wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba. Tsawon makonni jami'an Amurka suke ba da shawarar Iran ko ƙawayenta na Iraki za su iya kai hare-haren ramuwar gayya don tunawa da zagayowar rana da jirgi mara matuƙi da Amurka ya kashe babban janar ɗin Iran Qasem Soleimani da shugabannin sojojin sa kai na Iraki a wajen filin jirgin sama na Baghdadza a ranar 3 ga watan Janairu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce sakamakon farko na gwajin kwaya da aka yi wa mutane da suka tsaya takara a zaben kananan hukumomin jihar da zai wakana ranar 16 ga watan gobe na Janairu ya nuna cewa wasu daga cikin na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi don haka an soke takararsu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce ba ga waɗanda aka gano suna hulɗa da miyagun ƙwayoyi a matakin 'yan takarar shugaban ƙaramar hukuma da mataimakansu. Sakamakon tantance takardun 'yan takara da hukumar ta yi ya nuna wasu daga cikinsu ba su da cikakkun takardun, yayin da wasunsu kuma shekarunsu na haihuwa ba su kai ga mizanin da doka ta shimfiɗa ba.
Akwai wanda za a iya soke takararsu domin akwai ka'ida ta cewa dole wanda zai tsaya takarar ciyaman sai ya yi shekara 30. To takardun da suka kawo mana na haihuwa akwai wanda muka samu shekarunsu ba su karasa 30 din ba, akwai masu shekaru 28. Akwai waɗanda akwai takardun da ba su kawo mana ba amma mun ba su lokacin cewa to zuwa kwana uku su kawo mana, domin in mantawa aka yi da sauransu to gashi kwana uku ta shiga ba su kawo ba, wannan ya nuna cewa babu takardun kenan. Allah za su kai mutane kamar mutum 8 kuma duk a matsayi na shugaban karamar hukuma da mataimakansu wanda su muka yi compiling anan na kansuloli ba kai ga AEOs ba su kai ga kawo mana ba tukunna su kuma mu tattara mu ga ko akwai wasu ma wanda suke da matsaloli.
Dangane da sakamakon farko na gwajin kwaya da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta yi wa 'yan takarar kuwa, shugaban hukumar zaben ta Kano ya ce
to wannan an yi kuma an kawo rahoto muna duba kuma su ma a ciki kamar yadda shugaban ya nuna akwai masu 'yan matsaloli. To su akalla gaskiya ba su wuce mutum hudu ba, amma dai abinda nake gaya maka ana kan aikin ne, shi ma za mu duba duk wanda yake da matsala na tabbata maka da cewar za mu mai da shi wurin jami'ansa domin ta canza mana. Za mu kafe tas ko dai ba mu ce na hudu da kwaya ba, za mu ce bai tsallake tantancewar kwaya ba, saboda haka shi kenan sai mu bashi haka. Takara dai ba zai tsaya ba, amma dai ga dalili za mu kafe.
Hakan
dai
yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar PRP guda cikin jam'iyyun da suka ɗaura ɗamarar shiga zaben ta ce ta fasa shiga. Comrade Sammani Sharif shi ne shugabanta a jihar Kano.
Muna da hujja da muka ga cewa ba za a yi ba daidai ba, domin mun ji wasu daga cikin manyan gwamnati wanda sun kai matakin commissioners suna yi wa wai jamomi barka a rediyo cewa sun ci kuma ba yadda za a yi kuma sai sun cinye. Kwanan nan ma mun ji shugaban jam'iyyar gabaki da yana cewa abin da suka yi a jiya shi za su yi a yau, ba wanda ya isa. Tun farko da suka kira mu taron tattaunawa mun musu tambayoyi ko mun gaya musu matsayin mu tun kafin mu dau wannan matsayin, cewa idan muka ga tafiyar da ake yi za a yi abubuwa irin da aka dinga yi a baya na rashin gaskiya a ce ga baki ɗaya jiha kamar Kano da take da local government 44 da baki ɗaya jam'iyya ɗaya ce mai mulki za ta cinye wannan camomin ga baki ɗaya, kaunsiloli 400 da wani abu a ce jam'iyya ɗaya ce za ta cinye. To duk mutumin da yake da hankali ya san abin da yake zuwa ya dawo, shi ya tabbatar cewa wannan zaɓe ba gaskiya aka yi ba.
To amma shugaban hukumar zaben ta Kano Farfesa Garba Ibrahim Sheka na cewa
duk wanda ya ci zaben nan zamu declare din su zamu ba shi zaben sa a Kano dai wannan karan zamu yi zabe kuma mutane su ba mu aran ido da kunnuwa su gane idan mutum daya ne ya ci zabe a jami'a da zamu ba shi mu ba zamu canza sakamakon zabe ba
yanzu dai babu tabbacin babbar jami'ar hamayya ta PDP za ta shiga zaben kananan hukumomin na bana a jihar Kano la'akari da rikicin shugabanci da rashin ta na Kano ke fuskanta Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum ya ce kashi 60 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun primary da ke kananan hukumomi 27 a jihar ta Borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi kuma gwamnatinsa ba za ta amince da hakan ba daga Maiduguri ga Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umara Zulum yace kashi 60 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun primary da ke kananan hukumomi 27 da ke jihar Borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi kuma gwamnatinsa ba ta amince da haka ba gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karbar rahoton wani committee da ya kafa a ranar 12 ga watan Satumba 2020 karkashin shugabancin Dr. Shatima Kullima za su cancanci malaman da ke koyarwa a makarantun primary gwamnan yace idan ba a samu ƙwararrun malaman me da za su koyar a makarantun primary ba to kuwa ba za a samu ingantaccen ilimi ba don haka dole su dauki kokarin mataki da za su magance wannan matsala na ilimi a jihar Borno da yanzu hakan ta fada wani hali
it is disheartening to note that out of about 24,000 teachers 26,000 teachers that we have only 10,000 about 10,000 are qualified to teach in our schools that figure represents in terms that over 60% about 60% of our teachers are not qualified to teach in our primary schools
yace abin takeici ne a ce cikin malamai da muke da su kusan 26,000 a ce 10,000 ne kawai muke da su da suka kware za su koyar a makarantun primary wanda hakan ke nuni da cewa kashi 60 na malamai mu a primary ba su cancanci koyarwa ba wannan abin damuwa ne kware da gaske ya ake sa ran ɗaliban mu samu sakamako mai kyau a jarabawansu da ƙarshe ai hakan ba mai yiwuwa bane
we must have to commend you here we had a lot of stories there are many pressures from many quarters coming from emirs chiefs chief executives parliamentarians and others for you to high place public servants both at federal level and state level for you to change the narrative of your terms of reference but you have resisted all attempts to manipulate the outcome of this report
gwamnati Zulum yace dole mu yaba muku anan don mun samu labaru da dama na cewa akwai matsin lamba daga wurare da dama kamar daga bangaren sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da ma'aikata da 'yan majalisu da wasunsu kama daga jiha har ma zuwa tarayya na cewa ku canza sakamakon wannan rahoto amma kun jajirce da kin canza sakamakon wannan rahoto Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan committee da kuma ya soma da bayyana irin abubuwan da suka gano kamar haka
the staff would fake academic certificates the tallest aspect is MMC with 700 fake certificates and seconded by Jere with 336 so there is no local no LEA that in the state can boast of say they don't have fake certificates
yace ma'aikatan suka gano da takardan gaban makaranta na bogi sun kai 70 a garin Maiduguri kawai sannan kuma karamar hukumar Jere na da 336 kuma sun gano irin waɗannan matsaloli a dukkanin kananan hukumomi 27 da ake da su don haka babu karamar hukuma za ta buga kirjin cewa ba ta da ma'aikatan da ke dauke da takardun gaban makaranta na bogi Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaishe da Haruna Dauda Biyu to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 to yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
Sacin dalibai da wasu minniga suka yi a garin Gankara ta jihar Katsina yanzu haka ya sake bude wani sabon babi a matsalar tsaro da ke addaban Najeriya musamman a arewacin kasar. Nan wasu iyaye kenan ke mazanga-zangar lumana na neman a ceto musu ƴaƴansu da aka sace a makarantar sakandaren yau kusan mako guda ba ma tare da sanin halin da suke ciki ba. Cikin halin jimami da kuma ban tausayi, wannan baiwa Allah da ke ma cikin iyayen waɗannan ɗalibai ta kuwa mika kukansu ga gwamnatin ƙasar da kuma waɗanda suka sace ɗaliban.
Ɗana na ɗaya daga cikin waɗanda aka danga za aka tafi da su har zuwa yanzu. Muna neman gwamnati da ta tsaya kamar yadda aka ce. Sun je sun gansu ido da ido sun dawo to kamar yanda suka gansu nan muna son su koma su ba su kayan aikin su koma su su danga zo mana da su tunda da bakin su sun ce sun gansu ido da ido kan dutse an saka ƴaƴan na tsakiya to dan Allah dan Annabi tunda sun fadi mana mun ji haka su taimaka su taimaki kansu su taimake mu iyaye su hankalin mu ya kwanta su sai su danga zo mana da su ko sun tsaye ko da lahiya su ko ba lahiya su mai doma da su a gaban mu mu gani hankalin mu ya kwanta
idan mako za a nawa a baya shugaba Buhari kan dora laifin matsalar tsaron ne ga shakulatin bangaren ga gwamnatocin baya inda koyi taba cewa
wannan nauyi ne na daura shi akan gwamnatin tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin kasa da na sama da na ruwa suwa da suke da mashara ya akai aka fara yan ta'addar kudu maso kudu wanda hannun suna bana'i yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda 11 ko 12 wanda suka kwace bindigogin su suka kashe su suka kona su ya aka yi suka fara suwaye suka yi sanadin fara ita Boko Haram inda ake kira Boko Haram saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi ko ko sai a zanna gwamnati ta sa ido su rushe Najeriya.
Don haka na jin ahuwar za ta taimaka wajen kashe rikicin wutar rikicin?
Za ta amfani mana idan an san ko su wane ne shugabanninsu. Su waɗancan da aka sani ba kiransu ba aka yi aka ba su kuɗi aka ba su ayyuka aka tura su ƙasashen waje su yi aunin. Su ma waɗannan in an san su sun fito waje an san su ɗin a yi magana da su a san yadda za a yi da su. Amma magana su waɗancan an san shugabanninsu.
Da kome masana tsaro ke cewa game da wannan matsalar a yanzu DCP Usman Modu Basube tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne ya ku haska lamarin ne da cewa
tabbas akwai batun rashin tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar nan wato akwai security lapses din nan ana bukatan intelligence gathering ana bukatan a maso kusa da mutane amma yanzu mutanen ma suna jin tsoron jami'an tsaron ma ba za su so kusa da su ba ballantana su zo su gaya musu ga abubuwan da yake faruwa sannan akwai sakaicin states wanda suke kusa da junansu wanda ya kasance su state governors din nan su nemi mutane wanda za su kasance ko a districts ko a local government within the states su dan biya su abubuwan da za su ba su dan allowances za su zo su gaya musu duk abubuwan da yake faruwa da wannan ya kamata su security agencies su su kasance suna kusa da wannan irin mutane nan domin su samu iri wannan labarai wanda za su shawo kai din nan da nan amma abun ya kasance yanzu ba wanda zai kasance ya zo kusa da su saboda sun zo kusa da su ne ina kuka samu irin wannan labarin su ne suka su zamanto victims din sannan wayannan mutane wanda za su je su bada information je su scouting na information su kawo su gaya musu me ake ba su a nemi a ba su wasu abubuwa wanda za su bari a gida wanda za su shiga su yi yawace-yawacen su samu information wanda za su zo su fada ma su jama'an tsaron ko wanda ya sa su amma ba za a ba su komai ba to me za su bari a gida me za su ji in suka je daji ko suka je inda za su tafi saboda haka akwai security lapses sosai ba za mu koyi hankalin mu bane an dauki ɗan matan Chibok an zo an dauki ɗan matan Dapchi yau gashi a Kankara local government na Katsina state an zo an sake satan yara fiye da 300 ko 200 yadda aka fada. To ba za mu shiga hankalin mu bane? Waɗannan mutanen nan fa suna within wannan circle din nan. Suna nan area su Kebbi, Zamfara, Katsina, Sokoto, a nan area suke Kaduna. Saboda haka me zai kasance in su har za su samu information cewa babu jami'an tsaro kusa da wannan makarantar nan, mu shiga mu je mu debe su. Su ba suna amfani da information, mu me yasa ba za mu yi amfani da information ba? Sannan batun sauran vigilante da ƴan sa kai wanda yadda ka fada, dama ai su ƴan sa kai din suna neman masu zo su taimaka, amma wane irin bindiga ne suke dauke da su? Za su shiga dajin ne da den guns? Ai ba zai taba yiwu ba wanda suna amfani da su automatic weapons sai ka je da den gun a ce ka je ka shiga kana tafiya tare da su sojoji? Su ma a basu, a tantance su, a nemi masu gaskiya a cikin su, masu kwazo a cikin su, domin ba dukan su ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba, su ƴan sa kai da vigilante din.
Yanzu haka dai tuni kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya suka so mu kokawa game da abubuwan da ke faruwa a kasar. Kwamaran Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group yace tabarbarewar tsaron na kuta da hankali matuka.
Mu muna kallo cewa tamfar babu gwamnati ne, domin idan har wani mutum ko wasu mutane waɗanda ake kallon su a matsayin ƴan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu sace mutane da masu kashe mutane babu dalili, alhali kuma ana da awon kuma akwai gwamnati a ƙasa, to idan har waɗannan matsaloli za su riƙa faruwa, tamfar babu gwamnati ne. Saboda haka mu nan muna kallon wannan abin da ya faru a jihar Katsina, mahaifin shugaban ƙasa, wani mari ne ga fuskan shi kansa shugaban ƙasa ɗin, domin a daɗa tabbatar masa kuma a jaddadan masa cewa babu tsaro a ƙasar nan gabaki ɗaya. Duk labarin da jami'an tsaro suke zuwa suna gaya masa wani labari ne wanda yake hankali ba zai ɗauka ba, kuma a nuna masa cewa abin da suke gaya mashi ba gaskiya ba ne. Saboda haka wannan abu da ya faru kaga kusan su uku kenan ya faru a wannan garin nan Dapchi na jihar Yobe kenan, sannan kuma ya faru kuma a Chibok, to gashi kuma ya faru kuma a jihar Katsina, shine jihar shugaban ƙasan gabaki ɗaya. So saboda haka shugabancin yana da rauni, wajibi ne a yi abin da ya kamata, domin ginshikin duk wata gwamnati shine ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu.
To wai koshin ma ina mafita? Haila yau ga masanin tsaron DCP Masube.
Gwamnoni su tashi su nemi mutane wanda za su bada dan tallafi, ayi su nemi ayi musu a bada information, su zo su gaya musu. A nemi reliable security agencies, a nemi manyan nan wanda ya kasance sai su za zuwa samu a gaya musu wa irin wannan information. In aka gaya musu biiznillah za a samu mafita, kuma za a shawo kan wannan abun. Domin wayannan criminals na duk kowa sun rarrabar da kansu. Wasu sun zo daga Boko Haram, wasu dama kidnappers din ne, wasu daga sun zo daga ISIS. So saboda haka duk ya suna neman zuwa su je su nemo kudi, hanyar neman kudi ne suke, sun dauka wannan abun business ne. So ba za su bari ba illa an takura musu, kuma ana zuwa yaki face to face da su, ana kashe su sai su ragu.
Kuma da menene yanzu haka dai talaka sun mai da lamarin su ne ga Allah da miye magance musu wannan matsala. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ma da lagai da Ibrahim, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da ganin wannan lokaci da sashen Hausa na gidan rediyon mu da Amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni. Kafin na kawo muku ci gaban tattaunawar mu da mai sharha kan harkokin wasanni, wato Musa Ishola Michael Adeyemi, zan fara da batun ministan harkokin wasanni da matasa Mustapha Sunday Dare. Ya yi alwashin gwamnatin tarayya za ta yi garan bawul wa kungiyar kwallon kafa na Super Eagles, domin tabbatar da an samu nagartaccen kungiyar kwallon kafa da za ta yi fice a duniya. Minista Dare ya yi alƙawarin gyara tsarin hukumar gudanarwar hukumar kwallon kafa, wato NFF, domin biyan bukatun 'yan Najeriya. Minista Sunday Dare ya yi wannan kalamai ne da yake nazarin yadda kungiyar kwallon Super Eagles ta fafata da takwarata ta ƙasar Senegal, inda ya ba da haƙuri dangane da kunyatar da ta fuskanta a hannun 'yan ƙasar Saliyo. ya ce wannan na nuni da cewa akwai bukatar a sake fasali wa Super Eagles da ma masu koya musu wasa. Yanzu kuma ga ci gaban hirar tamu da Musa Shola Michael Ademi dangane da yadda ta kasance a fannin harkan wasanni a shekara mai ficewa ta 2002. To ya kake ganin shekara mai zuwa ta 2021 zai kasance?
Da har yanzu ne ban ga wani abu a kasa ba, ne ban ga wani shirin da aka yi ba. Jihar Edo wacce za ta dauki bakoncin National Sport Festival to ta rusa kwamitin da ta sa, kuma watanni biyu ne bakacin, amma ta rusa waɗanda suka yi shekara suna yi, yanzu za a sa sabon kwamiti. To an za a sa sabon kwamiti a cikin watanni biyu saboda Allah mai za su yi. Kaga an kama hanyar faduwa.
Hukumar kwallon ta duniya wato FIFA ta dan ba da wasu kudade na rage radadin wannan corona. Ya wannan kudi sun yi amfani ko kuma dai kawai ya tsaya ne a nan ita hukumar NFF?
A yanda aka saba a Nigeria za ka ji an faɗa kuma za ka gani a rubuce, an ba za ka ga a zahirance ba. To saboda haka muna sauraron mu ji me za a yi da wannan kudaden da aka bayar.
Shin kana ganin gwamnati ko kuma hukumar kula da harkokin wasanni na Najeriya suna kyautata ma ƴan wasa? Kamar a misali akwai Abdulrashid Yakini din nan, wai kudi ne ma ko ƴan ko 30,000 ne ko 10,000 ne ake aikawa ma iyalansa a wata. Ga wannan shi wane ne wanda ya mutu a filin wasan nan?
Akwaraji.
Akwaraji. Sai ka ji ba wani kyautata musu, sai ka ga mutum ya gama shekarunsa yana buga wasa amma in ya zo ya bari ba ka ga ana kyauta masa. Shin ba wani abin da ya kamata a yi musu?
Lallabe duwul dan wasa a Najeriya ina tausayin sa. Duwul dan wasa. Bari in tuna maka akwai wata na manta da sunanta tana bugawa kwallon rukuni na mata. Ta ji ciwo lokacin tana bugawa Najeriya. Har yanzu na da yake ma sai kwanan nan ne naji ana cewa ta zo kudin da ta kashe za a mai mata dashi. Don ta yi shekaru uku tana kwance ko kafa ba ta dagawa. Kuma lokacin ta ji ciwo ne tana bugawa ma Najeriya. Wannan kwanan nan da aka yi akwai wani dan wasan mu da ya fita yana Napoli. Namun ta da sunan shi
a can kasan Italy.
A can kasan Italy ya zo ya buga ma Najeriya. Wannan wasan da muka da Israel din nan ya ji ciwo haka aka bar shi. Sai da kungiyar sa Napoli ta zo ta dauki nauyin jinyar sa. So duk wani mai dan wasan Najeriya ina tausaya masa. Shi ta ga da yawan su sai su ba zo Najeriya ba.
Da wannan ne kuma nake taya masu sauraron mu mabiya addinin Kirista da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Naku Abdulhab Muhammad daga birnin Bocin Yakubu.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi kodayake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen ɗin satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWinds a matsayin yin kutsen cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu. Hukumar CIS ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Ma'aikatan baki a Asiya suna kulle kuma an yi watsi da su da ma'aikatansu suka yi duk da ƙasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus, inji ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam wanda take kira da inganta gidaje da sauya dokokin visa. Gargaɗin yana zuwa ne bayan da ma'aikata da dama daga Myanmar aka jibge su a bakin titi a Thailand a wannan makon, biyo bayan hana shige da fice ga ma'aikata baki a wasu yankuna saboda barkewar COVID-19. Gwamnatin China ta buɗe bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo Alibaba. Matakin ya nuna ƙoƙarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilastawa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai Alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu.
Thomas sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ta a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa. sai kuma Dan Brown bai hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma assalam.